الرحمن الرحمن على قيد الخلق لا اله الا انت ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa ya raya mu har zuwa wannan lokaci da fatan ibadu da muka gabatar a watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan kuma kwanaki da suka rage na cikin rayuwar mu wanda ba mu san iyakacin su ba kila ko kusa ko nesa muna roƙon Allah madaukakin sarki mana jagoranci Allah madaukakin sarki mana dace sanya mana albarka a cikin su wannan littafi da muke ta karatu a cikinsa littafin Raful Malam an al-Ahimmati al-A'la na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda muna cikin bayani akan abin da ya shafi wato nususul wa'id su ne wato ayoyi ko hadisai waɗanda suka yi magana akan abin da ya shafi gargaɗi ko tanadi na azaba ga waɗanda suka saba ma Allah maɗaukakin sarki dangane da wasu ayyuka da kuma yanda ya kamata a dauki irin waɗannan nasoshi din idan suka zo an duba shafi na 59 karatu na ƙarshe da muka yi an yi magana kan abin da ya shafi la'anar Allah ga wanda suke masu ziyartar makabarta mata da kuma yanda za a dauki wannan hukunci ma'ana akan tabbatar da wannan la'ana ga waɗanda suka yi wannan ziyara wanda kamar yanda muka yi gabatar cewa matsala ce ta sabani tsakanin malamai wanda wasu malamai sun sauwaka suna ganin cewa babu laifi wasu kuma suna ganin cewa akwai laifi a cikin yin haka to haka nan matsala ta gaba malai ya sake kawo ita ma matsala ce wanda idan muka ce sai an yi la'akari da cewa kowa da kowa ya san abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta akan wannan matsala abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba kafin a tabbatar da wannan hukunci shine cewa hadithu Uqbatu ibn Amir radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'ana Allahu alladhina ya'tuna an-nisaa fi mahashihinna cewa Allah madaukakin sarki ya la'anci mata ai maza waɗanda suke tarawa da matan su ba ta wajen da ake tarawa da su ba ma'ana ta bayan su wannan shi ma hadisi ne da yake magana akan la'ana hadisi ne da Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da sanadi mai kyau daga Abu Hurairah radiyallahu anhu da yake yazo da wani lafazi shine mal'unun man ata imra'atan fi duburiha ma'ana la'ananne ne wanda zai tara da mace ta bayanta haka na akwai wanda yazo da lafazin man ata ha'iban aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai kuma hadisi na gaba wannan duka misalai ne ke kawowa na abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa na alwa'id shine hadisu Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aljalibu marzuqun wal muhtakiru mal'un mazalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljalib wanda zai je ya karbo zakka ko ya kawo wani abu to wannan wato abu ne wanda yake akwai albarka ko na arziki a cikin sa wal muhtakir al-ihtikar shine wato koya abu musamman kaya na abinci har sai lokacin da yayi wahala a fito da shi domin a ƙara mishi farashi wannan shine ihtikar yace wal muhtakiru mal'un wanda ya ihtikar wannan la'ananne ne kaga wannan yana cikin abubuwa masu hatsari musamman a cikin irin wannan zamanin da muke ciki al-ihtikar shine mutum ya dauki abin da yake na amfani ne ya boye shi har sai lokacin da ya zama ya yanke sai ya fito da shi ya kuma ƙara kuɗi a kai wannan shine ihtikar musamman ya zama abu ne wanda yake na amfani wannan kuma ya akwai abin da yake fita a ciki kamar misali akan samu wani nau'i na kayan abinci da zaka ga su suna da yanayinsu ma'ana yanayinsu ne a wannan lokacin su cika su wasu wannan wani abu ne daban wannan ba ihtikar bane in gane ko kamar yanzu misali lokacin kasuwar doya yana da lokacinsa. In gane ko wannan koda mutum ya ajiye saboda lokacin kasuwar ta zo yayi amfani da shi dan shi ma ya samu riba a cikin wannan bale domin ba wai yayi dan tsanantawa bane, amma kamar wanda zai koya waki har sai lokacin azumi ya zo ya daga shi. In gane ko ko gero ko dai makamantansu, to wannan shine itikaf. Haka abin yana komawa ga niyyar ma mai aikata abu. In gane ko sannan kuma ya zama abin amfaninsa. Yanzu dan ka boye doya ba kuwa bane zai shiga cikin wahala, tunda akwai abubuwa da yawa daban. Ko dan ka boye doya ma wannan ka boye makanka ne, ma'ana rayuwar mutane ba sai shiga cikin kunci ba. Ko dan ka ɗauki barkono ka boye shi wai dan yayi tsada, wannan kaga duk wannan ba zai abin nan ba, ko waken suya ko kalwa da sauransu, irin abubuwa da amma abinci wanda yake sosai mutane sun dogara a kan shi da rayuwarsu za ta tagayyara a lokacin da aka ɓoye shi, kuma za su shiga cikin ƙunci wajen nemansa. Shi yake magana na iftikar. To dai manzon Allah SAW ya ce muktakin mai yi iftikar mal'un, wannan la'ananne ne. Duk da yake lafazin da ya fi ƙarfi ya fi inganta shi ne hadisin Muslim. In gane ko manzon Allah SAW ya ce man ittakar fa huwa khafi, duk wanda ya yi iftikar ma'ana ya ɓoye kaya har sai lokacin wahalar shi ya fitar da shi kuma ya ƙara mashi kuɗi, ya ce wannan khafi ne. In an ce al-khafi shi ne wanda yake aikata laifi na saɓon Allah da gangan. Allah ya siffanta ‘yan wuta da cewa abincin da za su ci Allah ya ce la ya'kuluhu illa al-khafi'un, illa al-khafi'un ay al-athimun, masu saɓon Allah. Wannan shi ne al-khafi. In gane ko la ya'kuluhu illa al-khafi'un, ba a ce mukhti ba, al-mukhti wanda ya aba kan kuskure, al-khafi wanda ya yi da gangan. In gane ko shi ne al-khafi, ma'ana mai saɓon Allah. Haka nan kuma malai ya ce hadisi ya gabata cewa as-salatatul ladina la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim, mutane guda uku ko jinsin mutane guda uku Allah bai zance da su, kuma Allah bai kallon su, sannan Allah bai tsarkake su, kuma azaba mai radadi ta tabbata akan su. Waɗannan su waye? Ya ce wa fihim man mana'a fadla ma'ihi, daga cikin su akwai wanda yana da ruwa kuma ruwan ya wadace shi, yana da har abin da yayi saura kuma a zo ya hana. To wannan shi ma yana cikin waɗanda za su fada cikin wannan wato gargaɗi mai tsanani. Wa qad la'ana ba'i al-khamri, kuma Allah ya la'anci mai siyar da giya. Wa qad ba'a ba'dul mutaqaddimin, ya ce duk da yake an samu wasu da suka siyar daga magabata. Wa qad saha anhu sallallahu alaihi wa sallam min ghairi wajhin annahu qala man jarra izarahu fa yala alam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyamah, cewa duk wanda ya ja tufafin shi wato a ƙasa saboda alfahari da nuna isa da tunkaho, to wannan Allah ba zai kalle shi kallo irin na rahama ba ranar tashi alkiyama. Ma'ana waɗannan hadisan idan ana jin su hadisai ne na wa'i, wa'i shi ne abinda Allah ya rataya kan wanda ya aikata kaza. To shin waɗannan hadisan kamar yadda ya gabata da sun zo ne za a ɗauke su a ɗaura a kan duk wanda ya aikata abin, ko kuma a'a akwai abin da ake la'akari da shi? Kamar yadda zai zo a cikin wasu za su iya ba wani fatawa su ce ai Allah ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai man jarra izarahu khuyala, kaga wannan zai iya kallon wannan lafazi na hadisi ya ce to shikenan ai an ce khuyala da niyyar ma'ana nuna isa ko alfahari kenan. In za a koma mafhumin hadisin ya nuna cewa wanda bai yi shi khuyala ba bai shiga ciki ba ko, to shin anan ne za a zo a ce to shin hadisin haka yake nufi yana da makomin sa za a iya kafa hujja da shi? Ko kuma a'a duk wanda ya yi jarun sautin sawa'un ya yi da wannan ko bai yi, saboda wannan kila zai iya zama wani abu ne da yake nuna cewa mafi yawancin waɗanda suke jan tufafin nasu suna jan shi ne akan kuyala don nuna isani, da haka zai zama ya fito ne makharajal ghalib. Don haka wannan ba a la'akari da mafhumansa, duk abin da ya zama ya fito mafita ce ta mafi rinjayen abu, ba a cewa kuma yana da mafhum. In gane ko akwai misalan shi da yawa. Daga ciki Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, ma'ana ragiba ita ce abuna. Allah ya haramta mutum ya auri ma'ana agoda matukar ya tare da uwarta. In gane ko ya ce min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. To haka a ka'ida a nan shi ne mafi yawancin mata idan suna da ayyaye suka yi wani aure sun dauki ayyan su tafi da su haka wannan ya ya fita ne makhrajal ghali akan mashiri jayin kai hukunci kin gane ko bai nuna cewa kuma in ba a gidan shi take ba a wani gida take zai iya aurenta kin gane ko ba ya nuna cewa dan tana wani gida ba wai sharadin dole sai a gidan shi ba saboda mashirin jayin suna zuwa da su ne gidan mazajen na baya kin gane ko to haka wannan ya fita ne makhraj na al-ghalib to haka nan ku yala kana iya bashi fasaran cewa kharaja makhrajal ghalib domin mafi rinjaye wanda zai ja tufafin shi a ƙasa dan ya nuna ya kai ne ya isa ne wa qala yace thalathatu la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim al-musbilu izarahu farko wanda yake jan izar din sa ma'ana shine farjalli wal mannan da kuma wanda yake mai gori shine al-mannan والمنفق تلعته بالحلف الكاذب da kuma wanda yake ma'ana cinikin abin saidawansa da rantsuwa ta ƙarya yayi rantsuwa akan ƙarya alhalin ba haka yace abin ba to yace ma'a anna ta'ifatan min al-fuqaha yaquluna inna al-jarra wal-isbal lil-khuyala makruhun ghayru muharram kaga wasu su ce wasu malamai su ce ai jan tufafi a ƙasa sai su ce ai ba wai haramun bane amma dai makaruhi ne ma'ana karhanci ne cewa barin shi yafi aikata shi to kaga wanda aka bashi wannan fatawar yaje aiki da wannan hadisin ba zaka sashi cikin wannan la'anar ba saboda ne saboda fatawa aka bashi kin gane ko fatawa aka bashi duk da yake an an koma ɗaya bangaren na fatawar kuma wanda yake nuna hukuncin haramci ne yafi ƙarfi saboda dalilai da yawa da za su iya zuwa su nuna haramci ne kaman hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar duk abin da ya wuce idan sawu yana wuta kaga kene yana nuna sawa'un khuyala ko ba khuyala indai ya wuce idan sawu to yace yana wuta haka nan kuma aikin sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu anhu yana jinya wasu samari suka shigo gaishe shi yaga dayan ya sake tufafin shi har sun juya za su fita a ranar da zai zo yake cewa kai wannan daga tufafin kaman nan kaga kenan inda a ce dan kuyala ne kawai Umar ba zai hada wannan ba yace daga tufafin ka fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika domin ya fi sa ka ka ji tsoron Allah sannan kuma ya fi tsaftace ma tufafin ma ba za ka bata shi to kaga kina ko sa abubuwa da suke nuna cewa lallai magana makar hancin cewa makaruhi ne mutum ya dauka bai ma taso ba fatawa ce wacce take mai rauni to amma dai abinda aka yi shine in an ce wa'id ne shin wannan la'anar zaka daura shi akan wanda shi aka bashi na wannan fatawa ko ba za ka hau kan shi ba shi yanzu mai bin fatawa ne kaga kenan mai bin fatawa wannan abin ba zai hau kansa ba saboda zai hau kan wanda ya bashi fatawa ne amma shi wanda aka bashi fatawa yana aiki ne akan cewa shi bai sani ba abinda aka gaya masa shi ya dauka kin gane ko saboda haka wannan shine ake magana akan waɗannan hadisi na wa'i wa kazalika qauluhu sallallahu alaihi wa sallam haka nan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la'ana Allahu alwasila walmawsula wa almustawsila Allah ya la'anci wacce take ƙarin gashi da wacce ake mata ƙarin gashi wa huwa min afsahi alahadith kuma yana daga cikin mafi ingancin hadisi domin Bukhari da Muslim sun fitar da shi haka nan ashabu sunan an samu wanda suka fitar da wannan hadisi ngani ko to amma duk da haka mallai yace wa fi wasl sha'ri khilafun ma'ruf akwai sabani wanda yake fitacce a wajen malamai na sadar da gashi ne wanda zasu ce to kila akwai waɗanda zaka samu kila matsala ne da su a kai ma'ana macen da take da rashin lafiya gashin ta yana karyewa zata iya daure shi da wani gashi saboda ta zaunar da wannan shi ma wannan ya shiga cikin wasl ko bai shiga ba kaman yanda ake kitsan zare mafi yawancin kaga mace tana kitsan zare tana gudun karyewan gashin ta ne kin gane ko kuma zuban shi kuma shi gashi a wajen mace abu ne wanda yake na ado ba ta so ta rabu da shi haka ne ko a yanzu ba abin ba abin sha'awa bane kaga mace ba gashi akan ta amma namiji ba dan kaga ba gashi akan namiji wannan ba zai sa ka ji wani damuwa ba amma mace ba saboda haka kaga anan wajen wasu sha'ar din shin ya shafi kowane irin dori ne ko kuma akwai wani dori na musamman ko kuma wanda ce a sai abin da aka yi kari da shi ya zama ba gashin mutum bane misali gashin wata dabba ne ko kuma a an yi haka ne saboda a yi yaudara in gane ko wasu kan yi yaudara dan wani kila gashin ne zai dauki tunaninsa ya dinga ganin shine yake jan hankalin shi akan ya gama tace mai gashi sai in ya je duba sai ga babu gashi an gane ko saboda haka yace akwai sabani tsakanin malamai to kagan akwai sabani kuwa ashe wannan la'ana ba za ta zama mai ganganewa gaba ɗaya ba in gane ko za a duba a gani cewa to idan wanda suke masu uzuri ne aka sa dan daddaure kan da wani abu kila zai iya sai zauna su fita a cikin wannan la'anar ba za su shiga ba duk da yake wannan sai an samu dalili mai karfi da zai kebance haka in gane ko saboda la'anar ta zo ne a lafazi wanda yake mai ganganewa to cire wasu masu abin nan masu uzuri da ba za su shiga ciki ba sai an samu dalili mai karfi yace wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallama innal ladhi yashrabu fi aniyati al-fiddati inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam cewa duk wanda yake shan abin sha a cikin moda ta azurfa ko ta zinari kenan wannan yana kwankwada wutar jahannama ne a cikin sa kaga wannan wa'idi ma'ana wani gargadi ne wani tanadi ne na azaba yace amma duk da haka wa minal ulama man lam yuharrim zalika wasu suna ganin haramcin da yazo akan haka inna ma huwa alal karaha sai su ce haramci ne na karhanci ba na haramci ba amma ka tantance cewa wannan haramci ne na karhanci wannan kuma ba na karhanci bane yana bukatan sai ka samu dalilin da zai tabbatar da haka kuma koda a ce hali ne na karhanci din ai ba an ce ana so mutai aikata makaruhi bane domin shi kanshi makaruhi din al-aslu a cikin sa shine tarkuhu afdalu min fi'lihi ko shine ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'ilu wanda ya aikata bai da laifi wanda kuma ya bashi yana da lada to me ya fa a cikin sa barin sa saboda neman lada dai ya fi ka zauna ba komai haka ne ko to wannan malai yana ta kawo mana hanyoyi na yanda za a iya gane cewa shi wa'id in yazo ba ana mishi hukunci kai tsaye ba wani lokacin zaka iya ba mutum uzuri ko da ba zaka ganshi kawai kace to ai wani tunda ka aikata kaza to shikenan wa'id din nan ya hau kanka ba domin wannan shi kai wasu mutane zuwa ga halaka kaman wanda suke ra'ayi na khawarij sai kai karamin laifi sai su ce ya fitar da kai a addinin musulunci da haka sai a halatta jininka in gane ko kaman yanda irin waɗannan da suka fice a cikin al'umma masu ra'ayin boko haram suka yi ta kafirtar da musulmi duk akai irin wannan ne ma'ana suna zuwa wato ayoyi na wa'id ko hadisai na wa'id sai su daura akan mu'mini kaman yanda Abdullahi dan Umar yace ha'ula'i qaumun amidu ila nususil wa'id faj'aluha fil mu'minin mutum zai dauko ayoyi na wa'idi kawai sai ya yaba ma mu'minai akan su misali mutum yana iya daukan cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wannan wa'idi duk wanda bai hukunci da abin da Allah ba shi ya saukar ba to wannan yana cikin kafiri to shikenan sai ya kalli dukkanin mu'minai misali da musulmai misali na kasar nan sai ce ai ba sa hukunci da abin da Allah ya saukar saboda me saboda suna karkashin kasar da take hukunci da ba dokar Allah ba haka kaga ya kallu wannan ma'ana wa'idin ya shafi kowa da kowa ne in gane ko dan haka sai ya musu hukunci na bai daya natijar sakamakon sai ya zama to shikenan kafirci ya hau kansu dan haka jinin ku ya halatta haka dan ka zo kana sallah a masallaci shi baya la'akari da wannan sallah zai iya kashe mutum a cikin masallaci zai iya kashe mahaifinsa dan yana ganin cewa jinin shi ya halatta saboda me yana karkashin kasa wacce take ba ta aiki da dokar Allah to kaga wa'id ba a masa wannan kallo ma'ana ko da an samu ayoyin wa'id aka iya samu wani zai iya fita a ciki ta iya yiwuwa yana aikata wannan abin in ma ya zama akwai wata shubha da ta sa yake aikata abu ila shi yana da wata fahimta akan wannan abu ko kuma yana aikatawa akan jahilci ko kuma yana aikatawa akan kuskure to shi ma wa'id din zai hau kansa kaga bai kamata ya hau kansa ba sai yace as-sabi'u abu na bakwai annal mujiba lil umumi qa'im cewa idan aka ce wa'id yazo to sai an tabbatar da cewa abin da zai zama ya tattara kowa da kowa ya samu wal mu'arib al mazkur la yaslihu an yakuna mu'aridan kuma abin da za a tunkuɗe wannan din bai kai ya tunkuɗe shi ba kamar misali a samu wa'id din yazo kuma wa'id din mai ganganewa ne sai wani yazo ya ce to zai cira wani da wani da wani a cikin wa'id din amma abin da yazo da shi na dalili bai da ƙarfin abin da ya tabbatar da hukunci to kaga ba za a yi la'akari da wannan ba in gane ko ba za a yi la'akari da wannan ba لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف domin mafi kurewa sa ace za a dauki wannan hukunci akan surori da suka zo ko na sabani ko kuma na daidaituwa wannan yastalzimu dukhulu ba'di man la yastahiqqu al'na fi domin kace zaka yi hukunci gaba daya to wani wanda bai cancanci la'anar ba ma zaka jefa shi a ciki zai iya fadawa cikin gane ko فيقال ما ليت اذا كان ذاك مش اذا كان التخصيص على خلاف الاصل هكذا duk ana magana ne yana da kyau mu fahimci wannan matsala din shine a samu abin da yake umum ne a samu abin da yake mukhassis ne ma'ana idan aka samu abin da yake am ne dalili ne wanda yake mai gangarewa to dole zama in kana so ka cire wani abu a cikin sa a cikin wannan abin da yazo mai gangamewa sai ka zo da mukhassis wanda yake mai karfi wanda zai iya cire wasu a ciki in gane ko saboda haka kaga kenan dole sai mun san menene lafazi am wanda yana da surori daban-daban zaka yi samun lafazi mai gangamewa ne kuma ana nufin gangamewan shi al'am alladhi urida bihi al'umum am ne wanda yake shi kuma a matsayin shi am ne baya abin nan akwai kuma am da zai zama urida bihi al-khas zai zo lafazi ne mai gangamewa amma wasu mutane ake nufi banda wasu an gane ko Allah madaukakin sarki ya ce waqatiluhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum duk inda kuka gansu ku kashe su ana nufin kowane kafiri wannan kaga am ne amma urida bihi al-khas ana nufin wasu mutane su ne waɗanda suka yaƙe ku kuma suka nuna adawar su da ƙiyayyar su ga Allah amma wanda ba su yi ba ba sa shiga cikin wannan wa ta yi ya ce ma to ina dalilinka ina mukhassis ɗinka sai ka ce la yanhaakumun la an alladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi wannan shine mukhassis ɗin da zai kebance waɗancan da haka wancan hukuncin da ya zo duk inda kuka gansu ku kashe su ba ana nufin kowane kafiri ba dan zai iya ce ma to ina mukhassis ɗinta yana ce to mukhassis ɗinka yana da haya kuma wacce hayar kuma ka ga sura ce madaniya da haka me hukunci ce in kuma ka zo ka ce an shafa wancan hukuncin to sai ka kawo dalilin ɗauke sa ya shafe shi to rashin sanin irin waɗannan abubuwan shi yake jefa mutane wani lokacin su auka su yi wata fatawa da ba ta dace ko su yi hukuncin da bai dace ba shi yasa malai ya ce idan har aka tabbatar da wannan sai a ce idza kana takhsis ala khilafil asl idan takhsis din ya saba ma asalin ka'ida fa taktiruhu ala khilafil asl dan haka kai shigar da kowa da kowa ma ya saba ma ka'ida fa yustathna min hadha al'umum man kana ma'zuran bi jahl haka ko da umum din ya zo wanda yake da uzuri na jahilci bai san abin ba ya aikata me za ka masa sai ka bashi uzuri sai ka cire shi a ciki yanzu kamar misali mutumin da ya zo ya tsohu na yi tsari a masallaci din me hukuncin sa in ba dan jahilci ba in da da gangan ne ya tsohu na yi me hukuncin sa ya saba ma Allah za a yi masa hukuma ta ta'azzuri amma wannan mutumin da ya zo ya yi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mace ya sa mushi hukuma ba ya tsangwame shi a kiran shi saboda me azarahu bi jahli ya samu uzuri na jahilci saka koda an ce an hana sa kazanta a masallaci duk wanda ya sa kazanta a masallaci ga hukuncin sa to shi wannan mutumin ya fita saboda me li jahli saboda jahilcin sa bai san hukuncin ba kin gane ko bai san hukuncin ba kamar misali mutumin da ya je tara da iyalin shi a cikin nahari Ramadan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qa'atu ahli fi nahari Ramadan ya ce halaktu na halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za fa'alta me kai da har ka halaka kenan ya ci da shi a cikin halakar ku saboda me ya ba shi uzuri har saboda rashin sanin da abin da yake to haka ana samun am ya zo amma zaka iya cire wasu mutane da wasu dalilai saboda haka jahilci abu ne da zaka iya cire mutum a cikin ya aikata abu akan rashin sani kamar misali da Adi ibn Hatim radiyallahu anhu aka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr shi zabe guda biyu ya samu da baki da baki yayi ta cin abinci sai can in ya ci abinci sai ya daga zaran hadi da baki to duhu ne ba irin zamanin mu ba in gidan shi bai nuna mishi ba sai ya sa karkashin fidan shi sai ya ci gaba da cin abinci har sai da gari ya waye ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ga abin da ne manzo Allah bai ce abin da kai kai sako ban ba saboda ne saboda bai sani ba sai da har aka gaya masa ya ce ai ba haka Allah yake nufi ba ai ba wai ana nufin tsuran zare na gaske ba ana nufin hasken alhudir da duhun da shi ne khaytul aswad da kuma khaytul abyad kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce karama azumin ba kaga yana da uzuri saboda yayi haka akan mene akan rashin sani saboda haka kaga ma da yake za a iya istisna'i sai a cire wani daga umum din la'ana man kana ma'duran bi jahili wanda yake da uzuri na jahilci rashin sani ngane ko au ijtihad ko kuma a shi ijtihadin shi da ya tashi ya zo ya ga wannan matsala din sai ya ce shi a irin binciken sa ya gane cewa abu kaza ba halal bane ko kuma ya gane cewa abu kaza ba haramun bane sai ya ci gaba da daukan shi a matsayin mene a matsayin halalci har sai da wani abu ya zo ya bayyana masa ba haka bane kaga wannan zaka bashi uzuri akan yayi ijtihadin kuskure kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada wannan cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr saboda haka yana da uzuri na wannan ijtihadin da yake saka matsala ce aka yi sabani shi a irin ijtihadin sa ga abin da yake ganin daidai ne a matsala kuma shi haka har a iyaka fahimtar shi abin da ya sani kenan sai can bayan wani lokaci aka zo aje ayi wannan abin da kai ba haka bane akwai wani dalili da ya warware shi to zaka ce a wannan lokacin da yake kan wannan fatawar da yake aiki yana ne a bai ne saboda yayi kuskure akan ijtihadi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suka yi sabani akan yin sallar da asar kafin a kai bani Quraiza ko bayan a kai bani Quraiza bai ce waɗannan kun yi daidai wannan kun yi kuskure ba saboda dukkan su mushahidun ne ko lokacin da aka gama gazwatul ahzab bayan Allah ya tarwata waɗannan kafirai sai aka ce ai akwai wasu sauran makiya su ne bani Quraiza to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawo ya ce la yusalliyanna ahadun minkum illa fi bani Quraiza لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه kada dayan ku ya kuskure yin sallar da asar sai a bani qurayza to me wannan zance yake nuna kuma sallar zata dake su a haji to da suka zo daidai kan hanya sai suka tsaya sallar da asar ta zo kuma ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu suka ce to ai yanzu dole kuma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su bi sai sun je bani qurayza nan fi sallah wasu suka ce a ai maganarsa tana nufin yi gaggawa ne su riski dai wannan wajen don haka suka tsaya suka yi sallar a hanya kaga kenan me ya kai su suka yi sallar a hanya ijtihad fahimtar su ne to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso aka ce mishi ai ga waɗannan sun yi kaza ga waɗannan sun yi kaza ya ce dukkan su sun yi daidai uzurin me ya ba su ijtihad haka in mutum ya yi ijtihadi yana da uzuri ko da a ce abin da ya aikata din ba haka ya kamata ya aikata ba za ka mishi hukunci a kan cewa abu kaza ya hau kansa ba saboda ne za ka mishi uzurin ijtihadi to ya ce au taqlid wanda shine halin cikinmu da yawa ko ne taqlid a taqlid asali shine rataya in mutum ya rataya takwabi sai a ce kallada sai a taqlid amma asali abin da ake nufi da taqlidi a shari'a shine ka dinga bibiya ngani ko ma'ana duk abin da aka gaya ma sai ka yi shi ba tare da ka san menene a cikin sa ba kamar yanzu sai na zo misali na samu sallar magariba raka'a daya takarci tare da iman eh na tashi zan cika amma ban san ya zan yi na sai ce akramakallah ya zan cika sallah ta na samu raka'a karshe tare da iman ya zan cika sallah shi kuma akramakallah sai ce to in ka tashi raka'a ta biyu nan sai kai karatun Fatiha da sura a bayyane sai ka zauna raka'a ta uku sai kai karatu a asirce sai ka zauna sai kai sallah dai sai ci gaba da aiki da wannan fatawa sai wani zai ce ai ba haka bane a shi wannan da aka bashi wannan fatawar bai ce malam me dalilin ka ba me yasa ka ce nayi kaza ba duk bai fada ba shi dai yana bi ne in gane ko saboda haka wannan shi ma uzuri ne dan haka uzuri ne na an bashi fatawa saboda haka laifin ba wai yana kansa bane yana kan wanda ya bashi fatawa din kaga in ka samu mukallidi yana abu ba za ka mishi hukunci ba dan haka sai ka zo ka samu mutum shi a sallar shi gaba daya sake hannu yake ce malam kai fa wannan sallar taka ba kai ba a shi zaka bashi uzurin mene muqallid ne yana bin wani muqallid ne saboda haka ba shi zaka zarga ba zaka zargi ne wanda ya bashi wannan fatawar zaka dauka amma shi ba ruwan shi shi a wajen shi a wajen Allah madaukakin sarki sallar shi kai saboda me saboda an gaya masa ne aka ce gashi kuma yayi shi yasa da aka zo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum da yake da yaro sai yaron yaje yana aikin leburanci a wajen wani mutum kuma wani mutum mai dukiya yaron yaje yana leburanci shikenan yana cikin leburanci har sai ya auka cikin saban Allah yaje yayi zina da matar mai gidansa da yaje sai yayi tambaya ya tambayi wasu da yake garin masana sai suka ce mishi ai abin da ai shi wannan ya yi zina da matar ma'ana za a bada abin nan tumakai ne guda ɗaya shikenan matar kuma ba kuma an yaka shikenan an wanya an gama ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar ta zo gare shi yace a'a ai wannan tinkiyoyin naka ne kada yadda su yaran za a mishi bulala 80 ita kuma matar za a zame za a jefe ka kaga da yadda ya bada awakan aka ce a dawo masa da shi kaga shi yanzu yana da laifi a cikin abin da yi bai da laifi saboda me saboda shi muqallid ne an daura shi ne aka ce kai shi yasa ba za a zarge shi cewa me yasa ya dauke awakai guda 100 ya bayar saboda kar a mayar shi ba za a zarge shi akan wannan ba saboda fatawar da aka bashi ce aka daura shi akai to kaga muna fahimtar irin waɗannan matsalolin sabanin mu zai sauka kuma fahimtar junanmu za ta kusanta da haka dan naga wani yana wani abu eh zan iya cewa wani ya kake kaza to shi Allah ba aka biya don ya ce ma haka aka biya ma shi fata wanda aka bashi kenan to ni akan wannan fata wanda ke tafiya to shi kenan fata wai shi kenan ke to ni kuma fata wata ina ganin ba haka bane amma ka zo mu dan tattauna in baka da kana da wanda yake ni ban dalili haka aka ce kuma haka nake to kaga wannan muqallid haka kana iya ba mutum uzuri dan haka in yazo yayi sallar a haka idan kai baka ganin cewa a sake hannu yazo ya sake hannu yayi sallar to kai ba za ka mishi hukuncin sallar shi ba ta cika ba saboda me saboda shi yayi haka ne akan haka aka gaya masa amma inda ake yana da dalili ne karfi yayi watsi da dalili ya nuna bai samu to anan ne zaka ce to sallar ka akwai yara an gane ko yace ma'a annal hukma shamilun li ghayril ma'dhurin duk da cewa in za ka yi magana akan hukuncin gaba daya ya shafi mai uzuri da mara uzuri to amma in ka zo za ka iya cire mai uzuri kama huwa shamilun li suwari li wifaq kaman yanda kuma yana shafan wato surorin da aka yi ittifaqi akan su fa inna hadha at-takhsisu aqallu fa yakunu awla dan haka sai ya zama takhsis din da shi za a yi aiki an gane ko haka akan da kenan a wajen tafsiri dole sai kai la'akari da abubuwa da yawa wajen kebance abu dan kar mutum ya zo ya ce tafsiri dole sai da nassi za a yi tafsiri ya akwai tafsiri din da ake yin shi da nassi Allah madaukakin sarki yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ma'ana waɗanda aka sake su za su yi jinkiri na halasa ta kuro a ga wannan abu ne ya shafi duk wacce aka saka sawa'un ƙarama ce ko babba ce ko ta san kwanakin al'adanta ko bata san kwanakin al'adanta ba ko amma da Allah madaukakin sarki ya tashi kebance wasu da aya sai ya kebance wasu ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in yattabtum fa iddatuhunna salasatu shi ma qurune mene ashhur to kaga an cire su a cikin wadancan wannan yanzu qur'ani ne yake tafsir da aya ta qur'ani saka zaka iya yin tafsiri aya ta qur'ani ta zo sai tafsir ta cire wasu sannan kuma hadisi sunna tana iya zuwa ta yi tafsirin qur'ani mana hukunci na qur'ani zai iya zuwa ne ganganewa ne ya shafi kowa da kowa amma sai a samu kuma dalili na sunna sai ya zo ya kebance wasu gane ko sali yusikum Allahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين الله يجعل الله ينعم بك وتشي اشكين يا ايام ذاك يا ايان نان مزا ماتا كانانا منيا مسلمي كافري يا ايان annabawa da ya ayan wanda ba annaba duk sai shiga cikin aulani dan kira ne na kowa da kowa ko to amma an zo an cire wasu a cikin wadannan ayayen aka ce su ba za su ci gado ba me ya cire su sunna Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yarisul muslimul kafira wala kafirun kabe kenan duk dan da yake kafiri ne ya fita a can ba zai zo yace ai ni ma da ne sai na ci gado ba haka nan kuma ƴaƴan annabawa an cire su a ciki dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'ashirul anbiya la nura ma taraknahu sadaqa kenan ƴaƴan annabi sun fita a cikin wannan haka nan dan da ya kashe babansa dan ya ci gado shi ma za a cire shi la yarisul qatilu shay din ne ya cire su sunna ce da ita tafsirin ta cire su haka nan ana iya samun tafsiri da ijma'i ijma'in malamai yayin tafsirin umum da qur'ani wannan ittifaqa ana samu inda ake da sabani shine ayi tafsiri bil qiyas saboda qiyas wani kuma ganin cewa dalili ne da bai kai wadancan guda ukun karfi ba an gane ko bai kai wadancan guda ukun karfi ba misali da muka yi na tafsiri da sunna akwai misalai da yawa kama alal misali da Allah madaukakin sarki yace hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wanda aka ce Allah yace wa uhilla lakum ma wara'a dhalik duk abin da bai shigo cikin wadannan ba Allah ya halatta mu su waye wadanda suka shigo cikin ummahatukum banatukum akhawatukum ammatukum ko sai kuma khalatukum banatul akhi banatul ukhti ummahatukum allati arda'nakum akhawatukum min arda'a ummahatun nisa'ikum raba'ibukum ko sannan kuma abuna ne yinna ne kuma wa yawa da ayyan mata ayyan wannan sune ina kanwar baban mutum da ke da kanwar babar matar shi suna cikin nan ba sa ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tujma'ul mar'atu la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala kalakiha to yanzu waye ya ciro wadannan sunna ce ta cire su wannan tafsir to kaga duk wanda zai dinga fatawa dole sai ya dinga da akali da irin wadannan mabadi ba na abuwan su suke kawo ake shiga cikin sabani wanda bai san su bai zai zo ya ce a'a ai wance tunda dai ka aure ta to waccan kaman anwa ce a wajen baba ta kowaye zaka iya hada su tunda baki shigo ayar wani kace a hadisi ya cire shi sai kace sunna ta zo ta cire shi bi sunna wata dan wani zai zo ya ce ai tunda an ce wa illa lakum ma wara'a zalikum ko duk abin da bai shigo cikin wannan ba an cire to shikenan sai mu ce mishi mutum zai yi auren kakar shi zai iya to amma tana ciki me ya cire ta ijma'i saboda ijma'i cewa duk mace da take da aihuwa a kanta da wacce ta bi ta har zuwa sama ta haramta a gare daga uwa jin uwa ijma'an kenan mutum ba zai auri wacce take uwar mahaifiyarsa ba an gane ko so irin waɗannan abubuwa din dole sai mutum yana la'akari da su kaga dai ba a ce ai wajen dafi kun ba ba ce da kakannin ku mata ba kuma ba sa aya to in ka ce zaka ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum to kaga duk abin da bai shigo ciki ba ka ce ka halatta shi to ba zai shiga ba. Da haka dole sai ka koma ka binciki sunna, ka binciki ijma'i, ka binciki qiyasi da sauransu. To a wajen qiyasi ne malamai suke da dan sabani, wasu ce a za a iya tafsisi da qiyasi ko ba za a iya yi da shi ba. In gane ko? Amma sun tabbatar da cewa ana yin tafsisi da qiyasi. Shine kamar misali a cikin hukuncin zina. Allah madaukakin sarki ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Buda da ɗaya. Ko? Bayi waɗanda suke mata. Ko? Bayi mata. Allah ya ce fa idza uqsinna fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adab. Idan mace ta yi zina ita baiwa ce, za a mata rabin haddi ne na wacce take cikakkiyar ya. Allah ya ce fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati. To bawa ba shi ne za a mata, shi ma rabi za a mata. A wani dalili? Ina dalili da za a mishi rabi? Sai a yi qiyasin shi a kan baiwa mace. Babu wannan tafsir ne bin qiyas. An cire shi a cikin wancan ɗarin da qiyasi a kan baiwa mace. Shi an batan shi kwata-kwata bai zo ba. ‘Yan uwan shi ce wacce take tare da shi baiwa, aka ce fa alayhinna. Da Allah bai ce fa alayhin ba. Cewa fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adab. Fa in ataina bi fahishati, ana maganan mata ne, ba a yi maganan maza kwata-kwata ba. To sai a ɗauki ita wannan macen, sai a ce to ai sai a yi qiyasin ta, tunda shi ma bawa ne, shi ma sai a mishi bulala 50, ba za a mishi cikan abin nan ba. Wannan abin nan ne bai qiyas. An yi qiyasin bawa akan baiwa wajen daidaita zuwa cikin haƙƙi. To irin waɗannan abubuwa wajen zartar da hukunci dole su ake la'akari da su. An gane ko? To malam ya ce fa inna hadha at-tafsir aqal fa yakunu aula. Za mu tashi na takwas as-sami. Har yanzu ma da yana maganar cewa in an samu wa'id, ma'ana wani abu da na nasi ko hadisi ko aya da ya zo yi magana akan wani abu wanda yake mai ganganewa ne, ma'ana yana maganar abubuwan da za su cire wannan ganganewa. Da haka ba kawai daga an zo an ce ai abu kaza kaza ne kawai shi kenan sai ka ce ya shafi kowa da kowa ba. Wasu suna iya fita, in gane ko? Wasu suna iya fita a cikinsa, wasu kuma za su shiga ciki. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.